إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da saduwa a yau 2 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1444 hijiriya, shi kuma daidai da 24 ga watan March shekara ta 2023. tafsirin mu na wannan masallaci a cikin tafsirin suratul Ali Imran, wanda kuma na shi ne tafsirin mu na 2 a wannan masallaci na Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal da ke nan garin Gusau a jihar Zamfara, Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 93 a cikin wannan sura mai albarka. Ita kuma za mu sake dawowa domin cika bayani da ya rigina ta insha Allah ta'ala a jiya. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
كهم مفارا تفسيري أكوتب والله تبقى من أزو هكي تشوى بارا تفسير انت أكي بارا أكوني با والله دي تولو تكدى تشوى تستنى فاما دا مئاكي تمشي وارد أشي wanda yake nema Allah ta'ala ya yi mata a tashi addu'a domin duk wanda ya zo nema auren ta tafiya yake yi. Da zu ta ce mun akwai abin da ake yi wanda warin kashin ke tafiya, ce a dinga yin amfani da alimun, a dinga amfani da alimun, haka ake gaya mai ko?
Alim.
Alimun da wannan da ake sawa ruwa.
Alif ma wasu nan.
To wannan Hausa garin ne kenan. Haka ake cewa garin
ko Alam ko Alif.
Alam. A Kano mu haka muke cewa Kano da.
Alif mu ke cewa nan.
Alif Alifu kenan. Alim ko masani kenan da kyau. Mu Kano ba Alif mu kenan. Alimun dai kun gane. da turanci alim shine ake amfani da shi wajen take ruwa, idan ruwa suna da datti ba su da kyau ko ya sa su kwanta, yana da zazzafi haka a harshe amma gishiri yake mai zazzafi sosai, to zace a dinga shafawa a hamurta zai yi sauki insha Allah ta'ala. Da kuma menene ta faɗa matsayin ma abin nan lemun tsami, kuma a dinga shafa lemun tsami, ta ce kuma a dinga turaren ɓawon lemun tsamin, ta ce in Allah ya yarda za a warke taitai har ta warke. To kun san ni ba likita ba ne, shi yasa in an gaya mun sai an gaya mun, in kuma akwai wanda yake da wani maganin kuma da zai ƙara mana fadil alhamdulillah, sai a ƙara jimin yan uwa musulmi su amfani. Allah ta'ala ya yi mana dukkan cikin da suke damu. Allah ya sa mu zauna lafiya tsakaninmu da rayukanmu gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-tawrah قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يهوداوا da suka suna jayayya akan annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yarda da akwai an-nasikh wal mansukh ba ba su yarda da cewa annabtakar wani annabi in ta tafi wanda ya zo mamaye gurbin sa wancan hukuncin ya kare sai suke inkarin wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ta'ala ya tsaya musu dan su gane cewa abinda suke cewa na cikin littafin su ba duka bane abinda yake aka umurce su da shi suke tsaya akan sa sun canza wasu abubuwa da yawa a cikin littattafansu sun canza rayuwarsu ba kan tsari ba sai Allah ya buga musu misalin da abinda ba za su iya karaitawa ba yace kullu ta'ami dukkanin abinci kana halal li bani isra'ila ya zama halal ga bani isra'ila gaba ɗayan su illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda annabi yaquba ya haramta ma kansa na abinci min qabla an tunzala at-taura wannan kuma ya faru ne tun gabanin a saukar da at-taura qul fa'tu bit-taurat Allah ya gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa'tu bit-taurat ku zo da at-taura fatluha ku karanta ta da kanku in kuntum sadiqina in dai kun kasance mutane ne masu gaskiya to ku zo da at-taura ku karanta ta abin nufi anan shine annabi yaqub alaihi salatu wassalam annabi Allah kamar yadda muka faɗi shine yaquba din kuma shine isra'ila din alara a yaren ibraniyawa da suka gabata da kuma abinda muka sani idan aka ce isra'ila ila din shine Allah isra bawaki to kamar yadda aka gane ta jibra'ila jibra'ila jibril shine sunan din bawan Allah ke haka mika'ila duka wannan ba kalmomi ne larabci kalmomi ne wanda suka zo kafin zuwan yaren da muke amfani da shi na addini a matsayin larabci to annabi yaqub alayhi salatu wassalam shine isra'ila din shine kuma asalin wannan zuri'a ta bani isra'ila domin annabi yaqub annabi ibrahim shine annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shine baba annabi ishaqa annabi ishaq kuma shine baba annabi yaqub kuma shine baban annabi yusuf alayhi salatu wassalam shine kuma baban wannan ayaya guda 11 wanda annabi yusuf yake cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytum li tajirin to wannan su yahuza da sulawi da su binyamin da su waye da su waye kamar da malaman tarihi suke tabbatar da sunan su sune ƴaƴan bani isra'ila da ake magana daga nan kuma aka fara samun kabilu suna fita daban-daban kabilu har guda 12 daga nan cikin su aka samu yahudawa wani masu malamai suka ce daga ƴaƴan bani yahuza aka samu yahudawa haka dai malamai suke ta kai komo wajen tabbatar da wannan suna na bani isra'ila da kuma yahudawa ɗin gaba ɗaya to tunda annabi yaqub alaihi salatu wassalam shine kakan su sun zo daga baya suna haramta ma kawunansu wasu ababe su ce wannan bai halatta gare su ba wannan bai halatta ba da abubuwan da suka dinga jara'a ga annabi Musa alaihi salatu wassalam suna ba za mu ci kaza ba mu ba za mu ci kaza ba in dai gaskiya ne kai annabi Musa addinin nan gaskiya ne muke bi to ga zai mu ubangijin ka wai qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbit al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr ihbitu misran fainna lakum ma ta'altu to duka abubuwan da suka dinga nema a basu wanda suke ba su so a ce to shikenan kai dai karshe dai da suka ishi Allah sai Allah ta'ala ya haramta musu wasu ababe da yawa wanda da bani isra'ila zaune suke sai dai kabaki na abinci ya sauko daga gidan aljanna suka ce mu dai ba za mu iya hakuri ba a bar mu mu je mu yi noma mu dinga samun abin da kasa suke fitarwa su da suke samun kyautar abinci daga sama suka ce a ai takaita musu da musu akai a basu je su nema abubuwa da yawa Allah ta'ala ya haramta musu kuma ya ce tabbata gare su cewa haramun ne ila yawmul qiyamati waɗansu abubuwan kuma annabi Isa alayhi salatu wasalam da ya zo sai ya halaka musu wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqu Allaha wa atiun wasu abadan annabi Isa alayhi salatu wasalam ya halaka musu a matsayin su na bani isra'ila aka haramta musu da farko to haka suka zo har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. suka zo zan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai duk abinci akwai wanda ke halal gare su akwai wanda ke kuma haram gare su Allah ce ga musu ƙarya kuke yi babu wannan magana a cikin littafin babu ita a cikin Taurat babu ita a littafin da aka saukar ma annabinku cewa an haramta muku wani abu an kuma halalta muku na ƙarya ne wannan magana ba gaskiya bace sai aka ce a koma a karanta a Taurat in gaskiya ne za a gani aka umurce su su dauko a Taurat menene a cikin Taurat كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة هو أدنى حلال لي لبني إسرائيل أفرق لما لي سجي سشا في أبن الشيء النبي يعقوب يهرم تامكا أجي أبن فتشي والنبي يعقوب عليه الصلاة والسلام يا رشي الله فيها من قناني رشي الله فيه تسائكي جنم بزيه وليكي بعد ya koma yana roƙon Allah Allah in ka warkar da ni daga wannan tsarani da nake ciki ya Allah nayi bakancin zan haramta ma kaina abin da bi soyuwa a gare ni na abinci to a wannan lokacin abin da bi soyuwa gare shi ne naman raƙumi da kuma nonon raƙumi Allah ya warkar da shi sai ya haramta ma kansa kamar yadda muka fada babu ne kika ce ni ba zan ci kaza ba kai da kanka haramta ma kanka ba wai alqur'ani bane ba hadisi bane haramta maka wannan ba ka zurfi كما إن الله تعالى جاء من أكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبت به مرضات أزواجك والله غفور رحيم أي ذلك في فصل وأن الآية شيني من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا شجرا زينب في ذلك ما تنسى تجي جن دم ذلك ذلك واجرا زينب بس جانبا ذاك أكان عائشة حفصة تكي شاورة إذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يدو ذلك وأن ذلك أقوى أبن ذلك شاء akwai abin da yake ci akwai abin da yake yi mu ko ba mu sani ba ya kamata mu sani saboda kishi irin na mata in ma za su yi ne su ma su yi in za su yi mai makarkashiya ne ya daina amfani da abin da take bashi su dai kishi ya motsa ya ka suka hada baki idan ya zo a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ka kamar ka sha tsini an san ko baya shan tsini da ka dai gidan Hafsa kai da ka da mai hancin kamar dai bakin ka yana nuna ka sha tsini kace subhanallah ba tsini na sha ba zuma ce na sha a gidan Zainab haka da je gidan Aisha tace ya rasulullah ba shi ka kamar yana nuna alamar ka sha tsini ya ka tsini yana tashi a bakin ka sai ce subhanallah ban sha tsini ba me na sha zuma na sha a gidan Zainab to in dai har haka ne da kai na haramta ma kai na shan wannan zuma din kaga ba Allah bane ya haramta masa ba ai da wani nasi shi ya ga dama ya haramta ma kansa sai Allah ya sauka mai da aya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwajika kaga lima tuharrimu ma ahalla Allah laka shi ya haramta ma kansa ba Allah bane ya haramta masa domin Allah ta'ala ya halatta mai shi kuma ya haramta ma kansa kun fahimta to haka nan shi ma illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda shi annabi yaquba ya haramta ma kansa wanda ba Allah bane ya haramta ma wanda muka fadi jiya idan kana gani akwai abin da in ka ci shi kai zaka ji baka da lafiya ko zaka ji ba abu daidai ba ko likitoci sun ce ka daina cin kaza yana sa ka kiba yana sa ka tafiya da kyar yana sa ka numfashi da wahala to ka bari ba dole bane sai ka ci shi abinci abin da ake bukata ka ci shine abin da ya zama halal tayyib abuwan guda biyu su Allah ya halalta maka ya ayyuha allazina amanu kulu ma fil ardi halalan tayyiban ya ku mutane ya ku masu imani ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi ya zama halal kuma ya zama mai tayyib wannan shine sharri halal ba haramun ba tayyib abu mai amfani ba mai cutarwa ba kun fahimta bisa ga wannan likitoci suke cewa idan ka ga musulmi da cuta ta abinci misali cutar diabetes to wannan shi dawo kansa dan musulmi bai kamata ya diabetes ba diabetes ba cutar musulmi ba ce cutar kafirai saboda su wanda ba musulmi ba suna cin duk abin da su ga dama su amma shi musulmi baya cin abinci sai abin da ya zama mai halal kuma ya zama mai tayyib kun fahimta to me ke kawo diabetes suka ce abin da ke kawo diabetes shine yawancin abincin da yake dauke da sinadari na suga da yawa cikin sa ba wannan sugan da muke sha ba dan ka dibi suga aka kwankwada yanzu ba za ka diabetes ma'ana a faiba ta yi karanci a cikinsa babu dusa barin fari da hausa ka nan kun gaji kun gaji malami ne kana gani akwai gyara ka gyara abincin da babu dusa a cikin shi shine yake yawan kawo diabetes kun fahimta Allah ta'ala ya yi maɗan adam baiwa ta abinci baiwar da ya masa sai ya ambaci dusar a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal habbu zul asli sai ce mai war raihan Allah ya maka baiwar abinci tsabar abinci ma abuciya soshiya ma'ana wannan dusar fiber ɗin ita baiwa ce Allah ta'ala ya maka to amma sai mutum ya zo saboda rashin fahimta sai ya sirfa abincin ya cire dusa daban gari daban sai ya ci gari shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abincin da gari bane zalla kamar yadda hadisi ibnu majah ya nuna sai dai ya ci abinci tare mai dusar sa ka kwatanta ka gani kai da kake sirbe yanzu kai sirbe ka ba ma dabbar ka dusar ta ci ya kake kasancewa da lafiya bulbul ta zama katuwa kai kuma da kake cin gari ko ba kana nan abushe kamar ni kamar mai to ba daidai bane raba abinci da dusar sa hadawa ake kun fahimta da dusar da garin duka dafawa ake dakawa ake a dafa a ci haka ka biwa da tali mutumin da yake fama da diabetes idan ya je asibiti abin da za su ce mai ka daina cin bread na fulawa ba haka bane sai a ce dinga cin mai bread mai alkama to in kai kana da hankali ba gida ce bane kai ka tambaye su alkamar daga ina suke kamar mutum da yake gaya ma wai karka suka za ka ci kwai tukwan daga ina yake ha da kaza yake ita kuma kaza daga ina suke to ita fulawa daga ina suke alkamar ita ake mai da ita to sai ka tsaya ta ne meye bambancin ita in aka ce ma fulawa ma'ana an cire ne dusar take nan in kuma aka ce ma alkama mai kake ne biya nan wadda da dusar da garin duka suna haɗe kun fahimta to dan haka ita buredin alkama ba a sirbe alkamar ba ta zama fulawa ba a'a da alkamar duka da dusar suna haɗe to sai aka ce ka je ka ci wancan kar ka ci buredin da aka cire mai dusar sai zama kawai garin alkamar ne a jikin ka saboda yanzu an cire maka abin da zai hana tasirin wannan cutar a jikin ka ke in suna haɗe ko ba to dusar za ta yi maganin mai wannan a glucose ɗin sai zama ba zai cutar da kai haka in ka je asibiti ya ce ma ka dinga cin abinci na acca saboda ba a sirfa ka ka ci tuwo na ne na dawa saboda kar kuma a sirfa maka datsa in ka je gida a lokacin ya ce ganawa ai ni ka san da ya fi gari to ita dusar ita tuwon masara da tuwon dawa ne ci ka gama a sirfa ba haka nan hajjiya ya ce nika mai shi ka zo tana mai tuwo ka ga yana marmari ce wallahi ka san da ya fi gare ni ka san ba lafiya gare ni ba wallahi ka san ban da lafiya to da ka gane tun farko da ba ka mar shi ka ba kar ka je ka ci tuwon da aka sirfa da dusar da garin duka baiwa ce kai Allah ya maka to amma yake yi ka ga mutum in yana nan waje yana da yanci yana da zaɓin abincin da zai ci ko ba da zaɓi da yi magana ta kasa na diabetes ai ba a kai kai ka sa mun shiga ba na sha kar ka sa mun shinkafa ba ni kaɗan duk ya gama wannan tsirfar tasa ran da aka kama shi a kai shi prison ana ware abincin masu diabetes daban wanda ba diabetes ba daban ana kai mai abinci daga can shegiyar masara ce ake dakawa haka nan za a yi masa tuwanta da dusar da komai ba mai san kaɗewa kuma zai ci zai ci komai zai ci ma yana neman aka mai maganin diabetes tun ya warke da sani tun ya warke wallahi duk wannan kayan da suke kamai bala'i duk ba zai samu shi yasa ka tambayi likitoci a binciken da suke tsakanin waɗanda suke prison da wanda suke zaune gari banza irin mu a waje su a suka bi diabetes mu da muke da wannan kafafar da cewa mu muna da yanci kaza kaza abubuwa da yawa sai ka tsaya ka tunani a kansu wani abin da muke gani kamar boko ne sakarci ne ba wayi ba ka ga mutum yanzu zai sha rake mun ji wata kaza malam wani sai aka kawo wani kofi kofi da jami'a wannan aka ce wai shuga kenci aka matsi aka ramu kallace na musu je ka kawo ta doguwar ta aka ta kawo ta tsaye kawo ta a musulmarta ya ce no ayyuwa ti wai haƙorin ka nace kai lahiya ta lamar bani me maramin in zuba siga a koli in danna mai ruwa in sha da wannan shirin suka daga kawo mu ai wannan shi ne shirmen ka kawo ta da toci wata a sha ta haka nan ka gabza shi ne daidai kuma wayayye baya sharrace wanda aka tere wayayyen mutum baya sharrace wanda aka tere haka zai sha da bawunta sai dai ya wanke ta ko kuma ya dan sassare ta sama sama saboda wannan karan da zai ji maka ciwo gaba gaba din ta zaka kanga gyara amma ka sha ta da bakin ta haka nan in farar rake ka sha ta da farin ta haka nan ko zan me yasa idan ka aje rake baka fere ta ba za ta iya kwana uku kwana hudu kwana biyar bata lalace amma ka fere rake yanzu da safe ka bar ta zuwa dare ka ce za ka sha ta ya za ka ganta ta mokale ta bushe ta tsotse ta zubar da ruwanta saboda me saboda zuwa ta kariya wannan abin da ka cire mata da ka kalata shi ba ta lalace amma tun da ka cire shi ya nuna yana da amfani a jikinta in aka cire ba ta da amfanin ta zakin ne kawai zaka sha ne to wannan me aikin sa ai kaga da ka bar shi sai ya zama yayi maganin dukkan wani abin da zai kawo ma tishu din ma'ana ita rakin attack ya kawo mata hari wajen lalata ta to sai ka gane shi wannan abin ashe maganin cuta ne na fata sharrake a haka ne yana maganin cututtukan fata mutane kauyawa ne ni ban gane wannan boko na kuma kuna ta abu kuna gani kamar wayewa ne ku sha ta haka nan in ka je mu yanzu a gona in ina gona ni ba na cin abinci a gona kan safe in na je gona ina kai wata har karfe 8 ina gona amma in akwai rake to alhamdulillah ko abinci ba zan ci in na ji gargar sai in koma gindin bishiya sai in danne rake in na sha rake sai in koma aiki cikin to kaza ga akwai energy a jikin ka sannan kuma akwai kariya ta cututtukan fata da ba su kama ka ya fi ka dinga zuwa kana sayan bandit din nan 30,000 40,000 kana zuwa kana shafa fatar ka ana taba hannun kamar wani dan daudi a ka sha rake haka nan za ta magance maka wannan matsala an fahimta ya ka musulmi abin da ake so ki shine me halalun tayyib to bani isra'ila Allah sai halatta musu amma suka zo da kansu suka dinga abubuwa daban-daban sai aka haramta musu wannan abubuwan shi zalla ce kullu ta'ami kana illal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ila ala nafsi min qabl an tunzala at-taura din kafin at-taura ta zo annabi yaquba da sauran bani isra'ila suna tafiya ne akan tsari mai kyau na komai suna ci an fahimta sai Allah ta'ala ce qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin Allah ce ga ya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ce su zo da at-taura din da suke cewa suna da abubuwan da aka halatta da wanda aka haramta su zo su karanta ta da kansu anan hujja ce ga wanda kake jayayya kake kusuma da shi kar ya zama kai zaka dinga kawo hujja dinga daura mutum da hujjar kansa da kansa shi yasa da aka ce a zo da taura ba a ce latluha ba ko atluha ba sai aka ce me fatluha ku karanta saboda gaskiyar su ba za su iya karanta ta ba ga tana cikin littafin su an fahimta idan kana jayayya da mutum musamman ɗalibin ilimi kuna musu kai ka san abin da yake faɗi ƙarya ne kuskure ne littafin da zai zo da shi kai ne da gaskiya ba shine mai gaskiya ba to in ya zo da shi karka ce ba ni in karanta maka a ba shi ya karanta da kansa sai ka ɗaure shi da mai jijiyar wuyansa kan ya gane shi ne baya da gaskiya kai ne mai gaskiya wannan usulubi ne Allah ta'ala ke koya mana na jidal jayayya tsakanin mu da mutane fatluha in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne kun kasance daga cikin masu gaskiya to ku karanta mana at-taura inda kanku fa man iftara ala allahi al-kadhiba kuma ku sani duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dingina mu Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di zalika bayan wannan gaskiyar ta bayyana fa ulaika humuz zalimuna Allah ta'ala ce wa'annan su ne cikakkun azzalimai Allah ta'ala ce fa man iftara duk wanda ya kirkiri ƙarya kirkirar ƙarya shine kirkirar abin da babu shi ko jingina mu mutum abin da bai cancanta a jingina masa ba shine al-iftara ai al-ikhtilaf ma'ana kirkira ka kirkira abin da babu shi ka ce wani kaza ne ko wani bai da kaza to duk wanda kirkiri ƙarya ya jingina mu Allah ta'ala min ba'di zalika bayan wannan gaskiyar ta bayyana فاولئك هم الظالمون الله تعالى ce wadannan azzalimai duk wanda kuma yake azzalimi to ana tuhumar sa da akwai abin da ya dauka wanda ba nashi akwai abin da ya ara wanda ba nashi ya ari magana wanda ba ta Allah ba ya jingina ma Allah to da haka wannan azzalimi ne Allah ta'ala ko shi zai mai hukuma da tafi dacewa da shi yiwa Allah ƙarya babban laifi ne ga Allah subhanahu wataala wani matakin ma yana hawar shirka saboda Allah subhanahu wataala ya jero laifuka a Qur'ani da yazo wa anta shirku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai ce ne wa anta qulu allahi ma la ta'lamuna sai zaman laifin hawa kan hawa ne yin shirka sannan kuma kirkirar ƙarya a jingina ma Allah akan abin da bai ce ba ko abin da ba gaskiya ba shi ma laifi ne mai girma a wajen Allah subhanahu wataala kada malami ya zo yana so ya burge mutane ya yi musu ƙarya ko ya kirkiri hadisi ko ya kirkiri magana ce Allah ya ce kuma babu dan ya karbi kudin hannunsu wannan babban laifi ne zalunci ne a addinin musulunci Allah ta'ala karama mu da wannan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yana daga cikin manyan laifuka kuma da take cikin zalunci in ka dauko ni Allah sai ka dauko ni annabi sallallahu alaihi wasallam in ka faɗi dauko ni Allah cikin nahal Allah ta'ala yake innal ladina yafuruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihuna din mai Allah ƙarya ba zai rabauta sai yi wa Allah ƙarya dai yake kai wannan sallallahu ƙarya yi wa Allah sallallahu ƙarya dai yake yi wa Allah ƙarya saboda yi mu annabi ƙarya tamkar kana tuhumar maganar da ya faɗi cewa Allah ne ya faɗi ta saboda la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha to duk abin da zaka faɗi in ka sani ka faɗa in baka sani ba kai shuru karka ce Allah ya ce kuma bayan Allah bai ce ba karka ce annabi ya ce kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba Allah ta'ala tsare mu qul sadaqallahu ka gaya muku ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu Allah shi ne gaskiya duk maganar da ba ta Allah ba to ƙarya ce duk maganar da ba ta Allah ba kirkira ce duk maganar da ba ta Allah ba molanka ce duk maganar da ba ta Allah ba za a ga daidai a cikin ta ba dan haka fattabi'u millati ibrahim hanifa ku yahudawa da kuke da'awar cewa ku ne akan gaskiya abinda kuka faɗi ƙarya ne babu shi a cikin at-taura abinda ya rage na wajibi gare ku shine fattabi'u millati ibrahim ku bi hanyar annabi ibrahim hanifan wanda take karkatacciya daga dukkanin bata ma'ana ne kakkiya ce akan shari'a amma duk ƙarya da bata da shirka ta zo to wannan gaskiya ta karkace daga gare ta wama kana lil mushrikina annabi ibrahim alayhi salatu wassalam bai zama ɗaya daga cikin mushrikai ba baya daga cikin mushrikai da aka duk wanda yake cewa fa yahude ne shi ko ba nasare ne shi to ya sani annabi ibrahim baya tare da shi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman yace mai wama kana min mushrikin annabi ibrahim da yahudi da nasara kowa ubare ke ya jini mai kansa zuwa gare shi saboda ganin cewa shine akan hanya mai kakkiya to kowa yana so a ce shi ma mai gaskiya ne kullun yad'i waslan bi layla wa layla la taqiruhum bi zalika kowa na son ya ce shi ma yana tare da gaskiya amma gaskiya ta ta karbe su yahudi da nasara da'awa suke su ne akan gaskiya amma tun bukara Allah ya gaya mana ba sa kan gaskiya ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman haka Allah ta'ala ke zartar da lamarin sa ya zama cewa in kuna kan gaskiya to ku bi wannan gaskiya al-imam ibn ashur rahimahullahu ta'ala yace wannan karshen ayar yana da alaka da waccan farko da Allah ta'ala ya dinga magana na magana cewa annabawan Allah annabi yaqub da annabi ibrahim da annabi isaqa da al-asbat duk ba su kasance mushrikai ba sai ce duk abin da ya rijiro tsakiyar wannan i'tirabi ne kawai an kawo su amma wannan karshen ayar yana da alaka da waɗancan ayoyi da suka gabata wanda Allah ta'ala ya kira mutane da zama masu gaskiya yahudawa su bar yahudancin su nasara su bar nasarancin su kowa ya zai riko da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wama kana min al-mushrikina bai zama daga cikin mushrikai ba saboda shirka musifa ce bala'i ce lalata aiki take shi yasa Allah ta'ala ya musu raddi akan abin da suke tafiya akan sa na bin addinin da suke cewa kuskure ne ba daidai bane addinin daidai shine addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai dan haka ku zo ku bi wannan addini sai Allah ce ni
inna awwala baitin bi 'alin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله تعالى إن للي سنجي أول بيت وضع للناس فرقا جدا واند أكا جناش أكا تبت لشيك متعنيد من بوتاه للذي ببكة شين والنبي ببكة مباركة والنمي البركاني وهدى للعالمين وشريات ذلك باشتها فيه آيات بينات أتشوى النن بكرين أكوي آيوي بيناني ذكت كنتكما مقام إبراهيم أكوي مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا دوان ديشتا والنن بكرين كان آمنا في هذا ما أمن تتشي ولله على الناس حج البيت أي الحج يا ذم واجب الله تعالى يوجب تاشي جمتاني من استطاع إليه سبيلا كون ليس مؤيف ليس مجامع هيا تسوق إجريش تسوق إجريش في حج حج لكن الله من الفرما ومن كفر دون كافر فيكما فإن الله غني عن العالمين فللي الله تعالى ما ودا تشيني دنجني قبل تالكي تشي أي كتاوى إذا ونن آية ko wannan ayoyi guda biyu suna dauke da hukunce-hukunce ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen musulunci guda biyar shika cikin musulunci guda biyar akwai sallah akwai kalmar shahada akwai zakka akwai azumi akwai haji ga wanda Allah ta'ala ba shi iko to wannan aya asali ce a wajen bayanin hukuncin wajibcin aikin haji ga musulmai ga baki ɗaya Allah ta'ala ce inna awwala baiti lalle ku sani farkon gida wanda aka gina shi a ban kasa linnasi ga mutane don su yi bauta lallazi bi bakka shi ne wannan da yake bakka Allah ya siffanta shi da cewa bakka kuma mubarak kuma ya ce hudan lil alamin shiriya ne ga talikai ga baki ɗaya in aka ce bakka da farko tukunna waɗansu malamai na cewa bakka abinda ake nufi da shi shine inda yake daidai wannan harsashin ɗakin Ka'aba tubalin ɗakin Ka'aba din yake wannan wani shi ake cewa bakka wanda zuwa da suka ce bakka abinda ake nufi da ita shine wajen da mutane ke tururuwa suke cincirindu suke gwamutsuwa wannan bakka din shine shakuduwar mutane a wajen da za su yi ibada shi ake cewa bakka idan kuma aka ce makka kaga makka kana ganin lafazin da yake da ne bakka to ita makka malamai suka ce shine garin da wannan ɗakin Ka'aba din yake cikin sa ita bakka iya wannan ɗakin shine bakka ita kuma makka haramin ne gaba ɗayan sa wanda akwai Muzdalifa akwai Mina a cikin sa akwai arfa a ciki akwai waye akwai duka wannan ya shiga amma bakka iya wannan ɗakin shine bakka kun fahimta hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani masallaci ne aka fara ginawa a duniya sai ce masjidullahi alharam masallacin ɗakin Allah ne alfarma shi aka fara ginawa sannan sai aka tambaye sannan kuma wanne sai ce baitullahi baitul maqdis masallaci ne alfarma na baitul maqdis aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kam bainahuma shekara nawa ne tsakanin su yake shekara 40 ne tsakanin su tsakanin ɗakin Ka'aba da aka gina da kuma baitul maqdis to wannan aya tana buƙatar nutsuwa ka fahimci menene Allah ta'ala sai ya raddi da ita asalin ɗakin Ka'aba akwai alamunsa da kuma foundation ɗinsa, ma'ana akwai tubalinsa da Allah ya umarci Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il da su je ɗaki. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il su Allah ta'ala mu umarni da su gina mai ɗaki. To amma da Allah ya ba su umarni sai ce ku je wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt. Kaga asalin kina akwai foundation din, akwai tubalin shi Annabi Ibrahim zuwa kawai ya daura gini a saman sa. To wannan wajen shi ne tsakiyar duniya baki ɗayanta, inda Ka'aba shi ne santa ta duniya ga baki ɗaya. Kuma wannan foundation ɗin nata ya kai har ƙasan bakwai, wannan foundation ɗin ginin Ka'aba ɗin gaba ɗaya. To malamai na cewa asali mala'iku su Allah ta'ala za su zo su gina ɗakin Ka'aba, da haka suka zo suka yi harsashinta. To lokaci da ya zo Annabi Adam alaihissalatu wassalam ya zo shi ma ya gina ta, har zuwa kan Annabi Nuhu alaihissalatu wassalam, har tafiya ta yi tafiya, to kuma ya zo ya rushe shirka ta dawo, bautar gumaka ta tafi, sai kuma aka dawo Allah ta'ala sa Annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya zo da shi ɗansa Annabi Isma'il su sake gina ɗakin Ka'aba. Shi ne ma'anar wa iz yarfa'u, ka ga ba wai gina zai ce ba, a yana daga tubalin ne Allah ta'ala ce, ashe asali kenan akwai wannan tubalin, shi yanzu me yake yi? Daura harsashi yake ci gaba tafiya. Kun fahimta kenan? Annabi Adam in ka samu ruwayar hadisin da yake Annabi Adam ya yi aikin hajji kuma ya yi tawafi na ɗakin Ka'aba, ba za ka karita ka ce ina Ka'aba take ba. Dama akwai asalin asasinta, akwai foundation ɗinta. Shi Annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam suwa ya daura aka ci gaba da tafiya akan haka. Mun fahimta? To Allah ta'ala yake inna awwala baitin wudi'a lin-nas, farkon gida aka dau aka gina wa mutane domin me? Domin bauta. Wannan nufin cewa da mutane akai itace suke kwana ko abuka suke kwana, babu gida kenan bayan kasa. Zahirin ayar zaka fuskance shi a haka, tunda an ce awwala baitin, yanzu kuma na kira yanzu kowane gida ke Sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa a mutaniyar nasu gidaje da suke rayuwa a cikin su. Akwai gidaje na mutane amma ba su Allah ke magana ba, ana magana ne waje da aka keɓance shi domin bauta da sunan jini. Sai zama Ka'aba ita ce farkon gida da aka ware don ya zama na wajen bauta ga mutane. Galibin malaman tafsiri sun kawo maganar nan ta Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wadansu malamai suka ce wannan magana ta Sayyidina Ali ba za ta kore samuwar wannan asalin magana ba, cewa awwala baitin, ai kafin a zo da mutane duniya gaba daya mala'iku su suke rayuwa a duniyar, mala'iku ne suke rayuwa, har Allah ta'ala da yake musu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sai suka ce me? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ashe sun san akwai halittun da za a zo kenan a zo yanzu a yi gaba kasa da za su yi fasadi, shi da suka ce ma Allah ta'ala akwai da su yi fasadi. Sai shi kuma duk abin da yake na Allah ne ba a taɓa tsaye da bauta gare shi ba. To sai ya zama kenan mala'iku ya tabbata a hadisi cewa a kullum mala'ika 70,000 suna zuwa su yi tawafin Baitul Ma'mur zuwa Baitul Izza, sai tawafi kuma ba su ƙara koma ba a cikin wannan wajen ba har abada. An fahimta? Sai malamai suka ce ba magana Sayyidina Ali radiyallahu anhu tana nan amma ba ta kuma kore samuwar cewa wannan shi ne farko ɗaki da aka gina, tunda mala'iku ne suka gina mai asasinsa. Annabi Ibrahim kafin ya zo, kuma Annabi Adam ya zo ya yi tawafi da Ka'aba, sannan zuwa Annabi Nuhu duka sun yi aikin hajji, kuma zuwa Annabi Ibrahim ya zo ne bayan Annabi Nuhu, kuma ka za ka ci gaba da gina ɗakin nan da ya rushe. Kun fahimta? Da haka zahirin ayar inna awwala baitin wudi'a lin-nasi tana nan akan asalinta ba za ta gushe ba. Lallazi bi bakkata, Allah ta'ala ta shi ne dai wannan da yake Makka, garin Makka kenan ko? Bakka ɗin shi ne asalin ɗakin, Makkan kuma garin gaba ɗayansa. Kun fahimta jama'a? Wanda suna kallon a'a da bakka da makka duk magana ɗaya ne a farko ne ake cewa bakka daga baya aka dana cewa me makka wannan kuma kuskure ne wancan magana ta farko take ne dan ba garin Allah yake a gina ba ɗakin kadai yake a gina kuma ga garin kuma yanzu a gine yake haka mutane suka zo suka gina gari amma shi ɗakin shine kadai umarnin Allah subhanahu wata'ala akan shi Allah ta'ala ce mubarakan mai albarka ne wannan ɗakin mai albarka ne wa hudan lil alamin sannan kuma shari'a ce da take jawo hankalin mutane na duniya gaba ɗaya zuwa ga wannan ɗakin fihi a wannan gari ko a wannan ɗaki ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyinatu ma'ana akwai hujjoji da za su gamsar maka da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala kun fahimta ɗakin Ka'aba yana da ta'azama da girma da duk wanda ya kalle shi sai ya ji wani daf a cikin zuciyarsa duk wanda ya Ka'aba sai ya ga girman ɗakin a gaban sai ya ji tsoron ɗakin a gaban sai za ka ko saban Allah ba kowa ke yi a gaban wani ɗakin ba in ba mutumin da zuciyarsa keke shi ba ki malam muna gaban Ka'aba kake magana nan malam kana ganin Ka'aba kake cewa kaza to ko su jahiliyyar Larabawa suna tsoron wani ɗaki domin idan za a yi wani abu sai a zuwa ce mu je mu rantsi ɗaki sai mutum ba da gaskiya ba zai yi a kawo shi ɗakin ba zai yi har yanzu ja'iran Larabawa wanda suke shegantaka suna abubuwansu da dama sai ga mutum ya shekara 40-50 bai taɓa yin aikin hajji ba bai taɓa zuwa ga Ka'aba ba in ka ce me yasa sai ta in na tashi tuba zan je in tuba saboda ba a haɗa ɗakin nan da ɓarna har yanzu wani ya cikin zukatansu to kaga akwai ayoyi na girmama ɗakin wanda kuma shi kaɗai ne a duniya gaba ɗaya wanda ke nuna wahdaniyar Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala ya ce mana fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyinannu daga cikin ayoyi shine malamai suka ce akwai mu'jizar da Allah subhanahu wa ta'ala ta maɗake daga cikin su akwai Hajar al-Aswad Hajar al-Aswad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah fil ardh daman Allah ne a bayan ƙasa duk wanda ya taba Hajar al-Aswad tamkar yayi musafa ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala dutse ne albarka dutse ne da Allah sauka da shi daga aljanna aka kamfara shi da Ka'aba ɗan shi'ar Qaraniba sun taɓa sake shi sai da shekara 21 ba jikin Ka'aba sun ɗauke sun tafi shi garin su daga baya aka sake niki-nikin raƙuma aka ɗauko shi aka sake dawo da shi a Ka'aba wannan ɗakin yana da ayoyi da mu'jiza babu wani abu da ya taɓa keta wannan ɗakin ya wuce shi al-Imamu Qurtubi ya ce wa tsuntsuwa baya keta wannan ɗakin tsuntsuwa ba zai iya keta shi saboda ayar da take tsakanin wannan wajen zuwa sama da ƙasa suka ce daga nan sarkinsa shine baitul izza baitul ma'amur har zuwa ga al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke ayoyi da mu'jizar da ba za ka iya samun wani waje a duniya wanda yake kama da shi mun fahimta sannan fihi ayatin bayyinat a dai wannan wajen Ka'aba din akwai ayoyi bayyanannu wanda akwai rukunin yaman akwai rukunin shani rukunin yaman daga wannan dungu da in ka dawo inda za ka gama faɗin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak inda za ka zo na ƙarshe ka koma faɗin cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kwatanta mutanen yaman in suka koma garin su ina za su kalla fi sallah sai ce ku je ku kalli wani jini a garin su ya gaya masa ce daidai ke saitin wannan rukunin na rukunin yaman da ka duk saitin za ka ɗauka da wani ɗakin ya yi ba saitin duniya da ya ce wani ɗakin Allah ya girmama ɗakin Ka'aba ya mutunta sha'aninsa babu wani ɗaki da yake daraja ko wani waje da yake da matsayi irin yadda Ka'aba take da wannan matsayin to sannan kuma akwai sa'i a cikinsa sa'in safa da marwa ha akwai mabaf wajen tawafi da zaka yi saboda neman ladan Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala kuma ce maqamu ibrahim kuma akwai maqamu ibrahim a wajen Allah ya ambaci maqamu ibrahim cewa ga inda annabi ibrahim ya dinga tsayawa yana jinin ka'aba da ke dansa wa izyar fa ibrahim alqawa'id bil bayt to wannan dutsen in ka leka shi za ka sawo kafafun annabi ibrahim a jikin ka shine maqam ibrahim to da Allah ta ci girmama wajen sai umar bin khattab ya ce ya rasulullah ba za mu doki maqam ibrahim wajen sallah ba sai Allah sauka da aya wattakhadhu min maqam ibrahim wattakhadhu min maqam ibrahim musalla arki wannan wajen maqam ibrahim ya zama wajen sallah ne shi an bayyana data ayoyi bayyanannu da suke da alaka da Ka'aba da garin za ka ke karanta su littafin akhbar makka yana nan littafi ne wajeje littafi dan ka saki samu bayanai akan abin da shafi ayoyi bayyanannu na garin makka za mu ci gaba saboda kar mu tsaya mu rike waje a haka wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga haramin makka ko ya shiga Ka'aba kana aminan to ya zama amintacce ana babu abin da zai same shi duk wanda ya shiga wannan haramin ya zama amintacce me ake nufi in ya shiga ya zama amintacce malamai suka ce amincin da ake magana in ya shiga kada a cutar da shi kada a dace shi kada a mai komai saboda yanzu ya shiga waje mai aminci ko da hukunci ne mutum yake tsoro a zartar masa idan ya shiga wajen wanda su malamai suka ce a kyale shi kana zanta mai da hukunci sai in ya fito sai a tafke shi a ji yanki mai hukunci wanda suka ce a'a ana nufin duk wanda ya shiga wajen to ya samu aminci daga wuta ne zuwa aljanna ba wai amincin kar a dake shi kar a kashe shi kar a'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun ga ibn khabban ko da yana jikin sarar Ka'aba ne ku kashe shi ku tsinke min kansa ai karshen aminci kenan ya je wannan wajen to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in dai kun ga shi a wajen nan ku tsinke min kansa kuma ala abr tarikh wa murur zaman an samu mutane da aka kashe su a wannan wajen ba shi ke nufi in kashe ka shi kenan ba za ka mutu ba ko in kashe ka ba za a dace ka ba ko in kashe ka ba za a cutar da kai ko ba za a ma sata ba a'a ana sata mutanen mu na zuwa mutanen wasu kasa na zuwa ha in nace mutanen mu kun gane ko can garin mu ana zuwa wani abin da yake kawai tara kuɗi ya je makka saboda kwarar dan sani in kana tawafi a yanke maka kwaji a cire ma kudin ka a yi maka za a maka to ka shiga wajen kuma baka aminke ba saboda an ma fata to sai malamin suka ce abinda ake nufi da man dakhalahu kana aminan ai duk wanda ya je Ka'aba mai imani ga Allah subhanahu wataala kana aminan minan nari ila aljannati ya zama amintacce daga wuta zuwa ina aljanna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yake aikin hajji bai yi fasikanci ba bai barna ba raja'a kayyumi waldatu ummu zai dawo gida kamar yadda mahaifinsa ya shi an gafarta mai me zunubansa kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai za ku shiga wannan Ka'aba din la tadkhuluna al-masjid al-haram aminina insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fathan qariba to kana nuna ku bari gobe ko jibi sai mu fara sanarwa ko sai mun gabatar da bayanan Qur'an da aka samu na shekarar nan sannan sai mu daura insha Allah to da haka Ka'aba wanda ya je ta yana mai imani da neman ladan a wajen Allah subhanahu wataala kana aminan min alfitnati nari ila ni'imil janna zai aminta daga dukkanin fitina ta wuta zuwa ga samun ni'ima ta aljanna Allah ka ba mu ni'imar aljanna to sai Allah ta'ala ce mana walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta mu mutane yin aikin hajjin dakin Allah ne alfarma man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu shi ku wa man kafara fa ila Allah ghaniyyun 'anil 'alamin wanda ya kafirce kuma to lallai Allah ta'ala wadatacce ne dangane ga abinda talikai suke aikatawa da Allah ta'ala ce walillahi 'alan nas ka duba balaga alqur'ani wato in ka san larabci zaka gane Allah yayi magana ne cike da hikima nan Sheikh Ibn Qayyim yake akwai magana guda 10 a wannan wajen a kadai fadin Allah ta'ala walillahi 'alan nas hajjul bait man nasaba ilayhi sabila yace akwai magana 10 akan wannan aya wasu sun shafi larabci da ka'idodinsa wasu kuma sun shafi fiqhun ayar karan kanta daga ciki Allah ta'ala ya fara ne da budewa da abubuwa guda uku walillahi 'alan nas hajjul bait sai Allah ya zama ya fadi abubuwa guda uku mai umurni shine Allah walillahi wadanda aka umurta su ne mutane 'alan nas abinda aka yi umurni a kansa shine ne hajjul bait ziyar ɗakin Allah abu nawa uku sun fito a cikin magana shi ma gaba ɗaya ce to walillahi 'alan nas Allah ya fara bude wannan umurnin da girmamawa ga kansa yace Allah yana da wajibi mai nauyi da ya daura mutane kaga lizinta aikin nawaye na Allah ne to Allah ya girmama lamarin sai fara gabatar da sunansa walillahi Allah yana da wajibi mai nauyi ghalib daga nan zaka gane girman lamarin da ya fara gabatar da kansa abinda zai magana a kansa bai zo ba har yanzu amma sai Allah ta'ala fara gabatar da girmansa da ikonsa da mulkinsa da abin da yake da iko da shi yace walillahi Allah yana da 'alan nas yace akan mutane kalmar ala idan ta zo a bayan umurni ala rafi to babu wata kalma kuma da take da mai nauyi ta zama shamila ghaliza irin wannan kalmar kun fahimta a larabci idan aka ce ala to nauyi gare ta babu wata kalma an ta kaɗi wannan Allah da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allahu nazzala alayka alkitaba kaga nazzala alayka Allah ta'ala ne saukan maka littafi wani waje kuma sai ce me ilayka alkitaba zuwa gare ka aka saukar littafi to wancan sai yace masa me litubayyana linnasi dan ka saukar ka yi ba mutane bayani manu abin da ka saukar musu kaga akwai wani umurni mai nauyi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na isar da wannan sako mai nauyi da aka saukar masa inna sanulqi alayka qawlan to wannan saki din da baka fanci ka sai ba sai da aka ce mun saukar maka da abu mai nauyi kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ka isar ma mutane to wannan sako mai nauyi shine Allah ta'ala ce walillahi 'alan nas Allah yana da wani sako na wajibi mai nauyi akan mutane sai zama Allah shine mai bada umarni suwa yake umurta to tun kafin ma su akan mai aka umurce su ya nuna alakar aikin da za su yi shi ke bada umarni umarnin sa ne akan sa walillahi 'alan nas hajjul bait Allah yana da umarni mai nauyi akan mutane na umarni su da ne aikin hajji sai Allah ta'ala bayan ya saukar da umarnin da nauyinsa sai ce manistaba ilayhi sabila sai sauka lamarin sai ce amma ga wanda ya samu hanya mai sauki wajen isar da wannan ibara inda Allah bai kawo wannan ba da ya ce wallahi 'alan nas hajjul bait to ko akan garin mutuwa kake je kai hajji ba uzuri ce kun bayyana amma ka ji tausayin Allah da rahamarsa da lubufinsa sai da ya gama girmama lamarin ba kuma rushe lamarin yayi ba a sai dawo da shi matakin sauki da kowa ya samu dama ya je 'alan nas hajjul bait man nasaba ilayhi aikin hajji nawa yake nan na Allah ne summa atimul hajja wal umrata wa atimul umra hajja wal umrata lillah kaga da aikin hajji da umra nawa yake lillah na Allah ne walillahi 'alan nas hajjul bait sai sa riya ba ta shiga cikin aikin hajji
kar ka sanya riya, kar ka ba mutane labarin tsoro ka je Makka, kar ka je kuma ka ba labarin na je Makka, kana yin wannan ka rushe haƙƙinka. Da ma zuwa yin hoto suna shan zamzam suna hoto suna dawafi ga muna dawafi suna katon Qur'ani ga muna tafakata Al-Qur'ani a masallaci ne alfarma uban wa kake jiyawa wa kake so ya baka ladar in banda kai da neman asanin asani ka sha wannan uwar wahalar ka zo ka bata sada nuna mutane ina ruwanka da mutane labarin ka je Makka ina ruwanka aiki ne wanda ba a buƙatar ya zo kusa da shi amma wani ba ƙauyen kawai sai ce maka ga waya ta mala jikina rike ta ga imam abda sai biyo ka'aba da daga nan wa kike nuna wa kike neman lada ke da me zaka nuna mutane kana wannan wallahi ka rusa aikinka ya rushe kuma zuwa Makka wajibi ne dole ne ka tara kuɗi ka je Makka sayan gida bai zama wajibi a kanka ba irin yanda zuwa Makka ta zama wajibi a kanka amma ga mutum da gida amma bai taɓa zuwa Makka me dalilinka Allah ya baka umarnin ka gina gida ba umarnin wajibci wajen gina gida amma akwai umarni mai nauyi wajen ina zuwa Makka in ka je so ɗaya alhamdulillah in ka ƙara zuwa masha Allah in ka ƙara zuwa tabarakallah in ka ci gaba zuwa alhamdulillah kai ta zuwa Makka akwai daɗi akwai nutsuwa akwai ɗebe damuwa akwai samun kusanci zuwa ga Allah akwai kuma gafarar zunubai malamai suka ce ko da ƙafa ne idan saboda malaman malikiya da shafi'iyya da hanabila da hanafiya suna saɓani wajen mutumin da bayar da kuɗi na zuwa Makka wajibi ne sai ya ji kuma wajibi ne suka ce malikiya da sauran suka ce in dai yana da lafiyar jiki ko bayar da kuɗi wajibi ne sai ya je Makka za ka iya takawa daga nan ka je Makka to bismillah to ta hanya sai ka je ko da ƙafa ne sai ka je saboda umarnin Allah ta'ala cewa wa'azin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amin ko zo suna tafiya da ƙafarsu ko zo suna ɗanfare da dabbobinsu ta hanyoyin duwatsu rango ko ta ina suka zo dai zo su ga aikin hajji aikin hajji wajibi ne idan aka baka kyautar kuɗi wajibi ne ka je ko ba wajibi bane wajibi ne wasu ka ce idan arne ya baka kuɗi suna ganin bai zama wajibi gare ka sai ka je ba saboda zai zauna maka gorin aini na baka ma kuɗi ka je kai musuluncin naka ni ya baka wasu na ganin ya baka tafiyar ka ya ta gorin sa shi ya sani amma in ɗanka ne ko ba musulmi ba imam malik yake in ya baka ka tafi saboda babu gori tsakanin ubar da ko meye maka aikin hajji wajibi ne babu sauki a kansa jama'a ba ɗaya ƙafa a kan zuwa aikin hajji kaga mutum ya rufulote da yawa akwai hadisai da suka zo wanda suke ba su inganta ba amma dai akwai wanda yake hasan ne wanda ke magana kan duk wanda bai je aikin hajji ba to akwai fatsino Allah ba a kan mutane domin ayar ba ta ƙare ba ga lokaci ya yi domin wa man kafara fa inna Allah ghani an alamin ta ɗaya daga cikin ma'anoninta duk wanda ya ƙi zuwa Makka yana da iko ya ƙi zuwa to Allah ta'ala baya buƙatar sa ya zama ya kafirce ma Allah kenan in Allah ya kaimu gobe sai mu sake dawo kan wannan ayar mu sake fitar da su kunce-kunce da suke da alaƙa da ita dan ya zama mun ba ta haƙƙinta sai mu ci gaba abinda muka faɗi dai Allah ba mu ladarsa wanda muke kuskure ko tuno harshe kuma Allah ta'ala ya fi muna ya gafarta mana Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayansa na gardattu Allah ubangiji ya fi muna kurakuran mu sai gobe sai mu kan tambayoyi akwai wata bayan Allah take neman addu'a ita da mijinta suna samun saɓani jiya ta ce a mata addu'a Allah ta'ala ya daidaita su muna roƙon Allah ta'ala ba mu zaman lafiya a ƙasar mai aminta da mu daga dukkan abin da muke tsoronsa Allah ya ƴanta mu daga cikin bayansa wanda ke ƴantawa daga wuta zuwa aljanna kowanne yi na ramadan Allah ya gafarta mana da iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya sanna aljanna ita ce makomarmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.